الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammacin ranar Litinin 15 ga watan Rajab shekara ta 2436 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 4 ga watan 5 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Humdatul Ahkam na Sheikhul Imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah kafin darasi ne ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata na'am
kamar su shada damuwa azumi na bara guda biyu to yanzu ya cikin jinya bai lafiya an ce za a mai aiki da cikin azumi na wanda zai gabato kuma bai iya azumi
tambayar dan uwa wai shine mutum ne bashi da lafiya akwai bashin azumi na bara a kan shi kuma har yanzu dai bai samu lafiya lafiyar da za ta bashi damar wato rama abin da yake kan shi na azumi cewa nan gaba ma za a yi masa aiki kamar misali kafin azumi wannan mai zawa kuma alhali a yanzu baya iya ramuwar azumi me yake kanshi iya abin da yake kanshi shine zai yi jira lokacin da Allah ya bashi lafiya sai ya rama gurgurdan iya abin da yake kanshi na azumi dan shi maran lafiyar da yake ciyarwa a madadin azumin da bai yi ba sai rashin lafiyar da ba a tsammanin warkewa duk wanda ya kwanta rashin lafiyar da baya iya yin azumi kuma ba a tsammanin warkewa to wannan shine iya abin da yake kansa addini na Allah in an kai azumi sai ya bada mu wannan an kiyasta shi ne akan tsoho wanda baya iya azumi amma duk rashin lafiyar da ake tsammanin warkewa to wannan rashin lafiya ba ta halitta ma'ana mutum ya ciyar ya bada mudu a madadin azumin da bai yi ba sai dai mutum ya yi jira lokacin da Allah ya ba shi lafiya ya samu damar ramuwa ya rama na'am
kamalla wannan wasa da sai mutum ya yi sai magana a kan zuwa
na'am
sai da ma'a Allah ya ce shaykhun sai kuma da shi akwai na Abu Umama an bashi da yake ta inna ma la ilaha illallah wa illa ma gara ba halal ne tauri da tauba da kuma ta da kuma kafashi na bai haki shi ma yana da kuma ya kama to shi wannan na Abu Umama sai naga wani daga cikin malamai ya ce hadisi ya zai sai amma kuma ne kiga rubutun ku ta malamai musu karkasa akan wannan da yake da
wato shi waɗannan hadisai guda biyu akwai hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama innal ma'a la yunajjisu shay'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa lalle ruwa wato babu wani abu da yake najistar da shi an gane ku ruwa da tarkake ne to akwai hadisin da yake cewa innal ma'a la yunajjisu shay'a illa ma ghalaba ala rihihi aw ba'lihi aw lawnihi cewa ruwa babu abin da yake najastar da shi sai abin da yayi rinjaye akan launinsa ko dandanansa ko kanshinsa. Wannan hadisi wannan bai inganta bane biyu, hadisi ne dhaif. Kamar yadda Ibn Abi Hatim Allah ya ji kansa ya tabbatar da cewa wannan hadisi ne dhaif, domin a cikin sanadinsa akwai wani marwayi ana kira shi Rashidin Ibn Sa'd, wannan marwayi dhaif ne. To don haka shi wannan hadisi bai inganta ba, amma ziyadar wannan ijma'i ne na malamai tun zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa yau babu sabani. Duk ruwan da aka samu launin sa ya canza ko dandanan sa ya canza ko kanshin shi ya canza, to wannan ruwa baya halatta a yi amfani da shi a cikin ibada. An gane ku? Baya halatta a yi amfani da shi a cikin ibada a wallah ko wanka, in dai dai daga cikin launin ruwa guda uku ya canza, daga cikin sukunin sa guda uku ya canza. Kenan wannan ijma'i ne na malaman al'umma, amma ba ana dogaro bane akan hadisin, domin hadisin shi bai inganta ba. A darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya karshen wato hadisi na 305, hadisin Ummu Habiba Allah ya kara mata yadda. Ummu Habiba ita ce Ramla bintu Abi Sufyan, diyar Abu Sufyan Allah ya kara mata yadda, wanda tana ɗaya daga cikin ummahatul mu'minin, ma'ana matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce wa azwajuhu ummahatuhum, domin ta yi hijira zuwa ƙasar Habasha. A can ƙasar Habasha mijinta Ubaydullahi ibn Jahash ya rikida ya koma Banasari, Allah ya masa rasuwa a can kafin da dawo Makka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta. To ita ce anan wato wani lokaci ta faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, take cewa ya Rasulullah, ya manzon Allah, abinda nake bukata da kai wato shine ka auri ƴar uwata, ita ce Izza bintu Abi Sufyan, ka auri ƴar uwata Izza. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yayi mamaki wato game da wannan tambaya ta, ta cewa wai manzon Allah ya auri ƴar uwarta kanwarta, ma'ana Izza, saboda me yasa ta nemi haka? Domin kasancewar ta ga irin ni'imar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jaddada mata, saboda samun miji irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga mace mumina a rayuwarta ba karamar ni'ima bace. To kasancewar wannan ni'ima da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mata, to take famar cewa ƴar uwarta ta yi tarayya da ita akan wannan ni'ima, shi ne ta nemi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri ƴar uwarta wadda ake kiranta da suna Izza. Manzon Allah sai ya yi mamaki, sai yake cewa a wato hibbina zalik, shin yanzu haka kike bukata, haka kike so, haka kike kaura? Ummu Habiba ta ce fa qultu na'am, nace masa kwarai, ya manzon Allah, iya abinda nake bukata ka aure ƴar uwata. Menene sababi? Shine sai take cewa lastu laka bi mukhliya, domin ni na riga nayi sanin cewa ni bazan kadaita da kai ba, ma'ana ba bazan zauna da kai, kai wato ba ni kadai bace zan zauna da kai, na san duk ta je ta zo ba ni kadai bazan zauna, dole ne zaka kawo wata. Shine tace masa lastu laka bi mukhliya, ni ban zamanto ba mai kadaita gare ka, kenan na san duk yanda za a yi zaka auri wata ka zo ka kawo ta ka hada ta da ni. Sai ta ce wa ahabu man sharakani fi khairin ukhti, tace wanda na fi so na fi kauna yi tarayya da ni a cikin duk wani alkhairi wato ita ce yar uwata. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce mata inna zalika la yahilluki, ki san da cewa auren yar uwarki a yanzu baya halatta gare ni. Wannan malamai suka ce ka ce ita ummu habiba bata san da cewa Ubangiji subhanahu wata'ala ya haramta hada tsakanin yan uwan juna guda biyu, don haka ta nemi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri yar uwarta ya hada ta da ita. Anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bata amsar cewa wannan baya halatta, inna zalika la yahilluki, auren yan uwarki a yanzu a matsayin ina tare da ke baya halatta. Qalat, sai ta ce inna nuhaddasu annaka turidu an tankiha binta abi salama, ta ce ya rasulullahi ana ba mu labari, ma'ana muna jin wata jita-jita cewa kana nihin ka auri diyar abu salama, shin haka ne? Qala, sai manzon Allah ya ce bintu ummi salama, kina nihin diyar ummu salama? Qalat, kultu na'am, nace kwarai diyar ummu salama nake nihi, diyar ummu salama matarka. Shine anan kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya nemi tabbacin kenan wa take ne, da ta ce masa mun ji ana fada ana cewa wai kana nihin ka auri diyar abu salama. To shine manzon Allah sai yake jinjina ta, kina nihin halin diyar ummu salama? Tace kwarai, ita ce Zainab kenan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya bata labari game da ƙaryar wannan labari da yake yaduwa. Manzo Allah ya ce innaha laulam takur rabibati fi hijri, diyar ummu salama, manzo Allah ya ce kaddarcewa ma bata zamanto ba abulata fi hijri, wato a cikin kulata, ma'ana ni nake kula da ita, nake kula da ita. Manzo Allah ya ce mahallati bi, ai bata halatta ba gare ni. Innaha labnatu akhi min ar-radaa, manzo Allah ya ce lalle diyar dan uwa ta, diyar dan uwa na ce, wato na shayarwa, shine Abu Salama. Manzo Allah ya ce arda'atni wa Aba Salama Suwayba, wato ni da Abu Salama, manzo Allah ya ce Suwayba ita ta shayar da ni, Suwayba ita ta shayar da mu. Ita ko Suwayba wato baiwa ce ta Abu Dali, wannan ta Abu Lahab. Manzo Allah ya ce fala ta'ridanna alayya banati kunna wala akhawati kunna, manzo Allah ya ce daga yau kada ku saki bujuro mun da ƴaƴanku ko ƴan uwanku, ku bar ni da lamari na, ni na san wa ta dace na aura. Anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mata sababi guda biyu wanda ke nuna cewa diyar ummu salama ba ta halatta gare shi. Sababi na farko wato abular shi, sababi na biyu diyar dan uwan shi ce wato ta shayarwa. An gane ko diyar dan uwan shi ce ta hanyar shayarwa shine Abu Salama, domin Suwayba ita ta shayar da su gaba daya. To dan haka a kan wannan hadisi, kamar yanda bayani ya gabata, mun yi bayanin cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haramta ma mu'minai auren wasu mata. Akwai waɗanda haramcin haramci ne na dindindin, har kiyama ba sa halatta. Akwai wanda kuma haramci ne wanda yake mu'akkat, abin iyakance ma lokaci, idan wannan sababi ya gushe to wannan kuma mutum yana iya aure. To wanda yake haramci wanda yake na dindindin, mun yi bayanin cewa sababba ne guda uku wanda suke sanya mace ta zamanto haramun cin mutum har abada babu aure tsakanin shi da ita. Sababi na farko wato shi ne danganta. Danganta, duk matar da ya kasance akwai danganta tsakaninka da ita, danganta wadda take mai ƙarfin gaske, to wannan babu aure tsakaninka da ita, kamar yadda ƙarin bayani zai zo nan gaba. Sababi na biyu sarkunta. An gane ku sarkunta, idan ya kasance akwai sarkunta tsakaninka da mace, to wannan shi ma babu aure tsakaninka da ita har abada. Kamar misali, mahaifiyar matarka, uwar matarka, babu aure tsakaninka da ita har abada. Hakanan kasancewar diyar matarka, matukar ka shiga daki da uwar, to wannan babu aure tsakaninka da ita har abada, kamar yadda tsarin bayani zai zo a kansu. Sababi na uku, wato shayarwa. Sababi na uku shayarwa kenan, annasabu wal musahara wal rada. Waɗannan sabubba guda uku su ne suke tabbatar da haramci tsakanin mutum da mace har abada. A farko akwai mata guda bakwai wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haramta mana su a sanadiyar danganta. A farko, haramun ne mutum ya auri mahaifiyarsa. An gane ku? Auren mahaifiya haramun ne. Haka sai ka haɗa kaka da kakar-kakar-kakar-ka, gaba ɗayansu wannan haramun kin kai. Kenan uwa haramun ne mutum ya aure ta. Mace ta biyu, wato ita ce diya. Diyarka ta tsatsanka haramun kin ka ci. Haka nan jikanyarka haramun ne ka aure ta. An gane ku? Sawa'an jika ta wajen ɗa ko jika ta wajen uba, wannan ta wajen diya, wannan haramu ne mutum ya aure jikanyar shi. Wato ta uku ita ce ƴar uwa. Sawa'an ƴar uwa shiƙiƙiya, uwa ɗaya uba ɗaya, ko kuma uba ɗaya uwa kowa da tashi, ko kuma uwa ɗaya uba kowa da nashi. Ta huɗu, wato ita ce ɗiyar kenan ƴar uwa. Da Allah ku bari, wannan wutace ba ta da ƙarfi, shi yasa wannan ɗin yake wannan. Wato ta huɗu ita ce ɗiyar ƴar uwa kenan. In aka ce wannan ɗiyar ƴar uwa, ka ce ƴar uwa wadda kuke uwa ɗaya uba ɗaya, ko wadda kuke uba ɗaya, ko wadda kuke uwa ɗaya uba kowa da nashi, to wannan babu aure tsakaninku da ita. Ta biyar, wato ita ce ɗiyar ɗan uwa kenan. In aka ce wannan ɗan uwanka ne, uwarku ɗaya ubanku ɗaya, ko kuma ubanku ɗaya uwa kowa da tashi, ko kuma uwa ɗaya uba kowa da nashi, to ɗiyar shi haramu ne ka aure ta. Ta shida, wato ita ce al'amma, ma'ana ƴar uwar mahaifi, wanda da ita da mahaifinka uwa ɗaya uba ɗaya suke, ko kuma uba ɗaya suke, ko kuma uwa ɗaya suke, uba kowa da nashi. Kanwar mahaifinka ko yar mahaifinka. An gane ku? Wannan haramun ne ka aure ta. Sannan ta cikon bakwai ita ce khala, ma'ana innani kenan, ƴar uwar mahaifiyarka, wanda da ita da mahaifiyarka uwa ɗaya uba ɗaya suke, ko kuma uba ɗaya suke, uwa kowa da tashi, ko kuma uwa ɗaya uba kowa da nashi. Waɗannan bakwai su ne wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haramta mana su da nasi na Al-Qur'ani. Ubangiji ta'ala ke cewa, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht. Sannan waɗannan bakwai da muka zana, wato sai ka masalta su a ɓangaren shayarwa, su ma haramu ne mutum ya aure su. In dai an samu shayarwa wadda take haramtawa, to kamar yadda Allah ya haramta wannan bakwai a sanadiyar danganta, to waɗannan bakwai hallo sun haramta a sanadiyar shayarwa. Yanzu ai mun yi bayanin cewa mahaifiya, ma'ana uwar da ta haifi mutum, haramun ne ya aure ta. To haka duk matar da ta shayar da kai ta zame maka uwa, haramun ne ka aure ta, kamar yadda uwar da ta haife ka haramun ne ka aure ta. Kare kenan, wannan sun yi daidai a ɓangaren shayarwa da ɓangaren danganta. Na biyu, wato shi ne kenan ɗiya. An gane ku? Kenan ita ce ɗiyarka. Kenan ɗiyarka haramun ne ka auri ɗiyarka. To haka kasancewar mutum ne yake da mata, wannan mata tashi sai aka kawo wata yarinya ta shayar da matar shi, ta shayar da wannan yarinya, to wannan yarinya ta zame masa diya haramun ne ya auri wannan yadda matar shi ta shayar da ita, kamar yanda kai haramun ne ka auri diyarka. Sannan wato yaluwa, an gane ku yaluwa, kamar yanda ɗan uwarka wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya, ko kuke uba ɗaya ko kuke uwa ɗaya, haramun ne ka aure ta. Haka nan idan mace ta shayar da kai, duk wanda aka kawo aka shaye wannan mata ta shayar da ita, kai ma ta zame maka ɗan uwa, haramun ne, babu aure tsakanin ku da ita. Misali aka kawo ka wata mata ta shayar da kai, wannan mata da ta shayar da kai sai aka ɗauko wata diya aka kawo mata ta shayar da ita, wannan diyar da aka kawo mata ta shayar da ita ta zame maka ƴar uwa ta shayarwa, babu aure tsakaninka da ita, kamar yanda babu aure tsakaninka da ƴar uwarka ta danganta. Sannan diyar ƴar uwa ita, wannan ƴar uwa taka ta shayarwa, in tana da diya ko jikanya, haramun ne ka aura, saboda diyar ta matsayin diya take maka. Sannan dan uwa wanda yake na shayarwa, misali aka kawo ka kai da wani yaro, aka kawo ku kenan, wata mata ta shayar da ku, kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato Suwayba ta shayar da shi da Abu Salama, kaga diyar Abu Salama ta zamanto kenan diyar dan uwa ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yanda diyar wanka ko diyar kananka wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya, ko kuke uba ɗaya ko kuke uwa ɗaya, haramun ne ka auri diyar dan uwanka, to haka dan uwanka na shayarwa haramun ne ka auri diye shi. Sannan ta shida ita ce al'amma, kamar yanda ɗan uwar mahaifinka haramun ne ka aure ta, wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifinka, ko suke uba ɗaya da mahaifinka uwa kowa da tashi, ko kuma suke uwa ɗaya da mahaifinka wato uba kowa da nashi, to haka kasancewar mijin matar da ta shayar da kai, mijin matar da ta shayar da kai, shi wannan mijin nata matsayin uba yake, kenan da yashi da kanwar shi haramun ne ka aure ta, amma take gare ka. Sannan haka ita wannan mata da ta shayar da kai, khala wannan in tana da ƴar uwa, kenan wannan matsayin innani take gare ka. Matar da ta shayar da kai haramun ne ka auriyarta ko kanwarta, sawa'an uwa ɗaya uba ɗaya suke, ko kuma uba ɗaya suke uwa kowa da tashi, ko kuma uwa ɗaya suke uba kowa da nashi. Kenan kamar yanda Allah ya haramta wannan bakwai kin a sanadiyar danganta, wannan bakwai kin Allah ya haramta su a sababin shayarwa. Shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya harumu minar raba'i ma ya harumu minan nasabi, yana haramta a sababin shayarwa irin abin da yake haramta a sababin danganta. Kenan anan mun samu adadi nawa matan da suke haramun mutum ya aura, 14 kenan. To sannan mu ƙara hudu wanda Allah ya haramta su a sanadiyar sarkunta. Farko ita ce sarkuwa, ka ma'ana mahaifiyar matarka, an gane ku, mahaifiyar matarka da zaran an kulla aure tsakaninka da mace, to uwarta ta zama haramun kinka, kakarta ta zama haramun kinka, kakar kakarta ta zama haramun kinka, an gane ku, da zaran an daura aurenka da mace, to uwarta haramun ta zama haramun kinka, koda baka shiga daki da macen ba. Shine Ubangiji Ta'ala yace wa ummahatu nisa'iku, an haramta muku uwayen matanku, an gane ku. Kenan ita ce a Hausa ake cewa sarakuwa. Kenan farko sarakuwa, ka ma'ana mahaifiyar matarka, haramun ne ka aure ta koda baka shiga daki ba da diyar. Sannan na biyu wato ita ce diyar matarka, kenan abulaka. Dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innaha law lam takun rabibati fi hijri ma halatni, an gane ku. Abula, in ka auri mace ka shiga daki da ita, to diyarta ta zama haramun kinka, haramun ne ka auri diyarta. Sannan ta uku wato ita ce matar mahaifi, idan mahaifinka ya auri mace, to haramun ne ka aure ta, an gane ku. Kenan matar uba, in babanka ya auri mace, to wannan mace ta riga ta zama haramun kinka, babu aure tsakaninka da ita har abada. me yasa saboda sarkunta ta riga ta zama kenan matar mahaifinka, sannan ta hudu ita ce matar ɗanka, matar ɗanka haramun ne ka aure ta. Wannan su ma nasi ne na Alkur'ani ya tabbatar, dangane da ita uwar mata shine Ubangiji ta'ala ya ce wa ummahatu nisa'ikum allati dakhaltum bihinna, Ubangiji ta'ala ya ce an haramta muku uwayen matanku, an gane ku, allati dakhaltum bi wannan wa ummahatu nisa'ikum, Ubangiji ta'ala ya ce wa ummahatu nisa'ikum an haramta muku auren uwayen matanku, sai yace wa raba'ikum allati dakhaltum bihinna an haramta muku auren agularku wanda kuka shiga daki da su. Kenan in ka shiga daki da uwa uba ta zama, wannan uwa ta zama haram. Amma in baka riga ba ka shiga daki da uwa, an ga wannan in ka shiga daki da uwa nike nini, kenan diyarta ta zama haramun kinka. Amma in baka shiga daki da uwar, to diyar ya halatta ka saki uwarka a gabiya. Shine Ubangiji ta'ala ya ce wa raba'ikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum, Ubangiji ta'ala ya ce an haramta muku auren wato agolarku allati dakhaltum bihinna wadanda kuka shiga daki kenan da uwayensu, fa in lam takunu dakhaltum bihinna idan ba ku shiga daki da uwar, Ubangiji ta'ala ya ce fala junaha alaykum, an gane ku, Ubangiji ta'ala ya ce babu laifi a kanku. Kenan a nan misali mace ce ce ka aura, bayan an daura aurenka da ita sai ka ga diyar ta fi uwar, to in dai baka shiga daki da uwar a nan kana iya sakin uwar ka aure diyar, in kuwa ka riga ka shiga daki da uwar to diyar ta zama haramun kinka. Amma in mace ce ce ka aura kai tsaye ko da baka shiga daki da ita ba to wata ta zama haramun kinka, saboda haka Ubangiji ta'ala a wannan bangare bai kayyade ba, cewa wa ummahatu nisa'ikum an haramta muku auren uwayen matanku, kinan uwar matarka haramun kinka ce. Amma bangaren ita agola sai ce wa raba'ikum allati dakhaltum bihinna an haramta muku agolarku wadda kuka shiga daki da uwar, sai ce fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum, in ba ku shiga daki da uwar Ubangiji ta'ala ya ce ba laifi kukan iya sakin uwarku a rudiyar. Sannan kenan sai diyar kenan wato sai matar da shine Ubangiji ta'ala sai ya ce wa halailu abna'ikum allazina min aslabikum an haramta muku auren matan ƴaƴanku waɗanda suke na tsatsanku, in ɗanka ne wanda yake na tsatsanka to wannan haramun ne ka aure diyar shi. Amma misali kai ne wannan, kai misali wannan wanka ne, wanka ne uwarku ɗaya ubanku ɗaya, wannan wanna ka yana da ɗa, ɗan wanka idan ya saki mace kai ya halatta ka zo ka aure matar ɗan wanka, saboda wannan ɗa ba ɗanka bane na tsatsanka, ɗa wanda yake na tsatsanka matar shi haramun kinka ne. Amma in ba ɗanka bane na tsatsanka in ya saki mace to wannan halaka ne ka aure. Kenan wannan misali ɗan wanka ne ko ɗan ƙananka ne ya saki mace to wannan ya halatta ka zo ka aure, an gane ku, ya halatta ka zo ka aura, kamar yanda shi ma dan kanan naka ko dan wanka in ka saki mace shi ma ya halatta ya zo ya aura, an gane ku, kai kai ne har inda a ce kai mace ne to haramun ne ya zo ya aure ka, to amma wannan matar ka ce, an gane ku, dan wanka ko dan kananka in ka saki mace yana iya zuwa ya aure ta, kamar yanda kai ma kana iya zuwa ka aure wato matar kanan dan kanan wannan dan kananka ko kuma dan wanka. Kenan in mun hada da wannan hudun nawa muka samu, mun samu kenan 18, to sai ka hada biyu su ma wanda suke ta bangaren shayarwa wanda sun yi kama da wannan, in ka gama sun zama 20, wanda yanzu misali wannan mutum ne da matar shi sai aka kawo ka, matar wannan mutumin sai ta shayar da kai, an gane ko, kenan wannan mijin matar da ta shayar da kai matsayin yake maka, matsayin uba yake maka ta hanyar shayarwa, to wannan in ya saki mace bai ya halatta ka aure ta saboda wannan matsayin matar babanka take. Wannan kenan mijin matar da ta shayar da kai, mijin matar da ta shayar da kai wannan matsayin uba yake maka. In ya saki mace bai ya halatta ka aure ta, domin Allah ya ce wala tankihu ma naka ha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad sala. To haka kasancewar shi wannan matan mijin matar da ta shayar da kai, shi wannan mijin matar da ta shayar da kai, in ka saki mace bai ya halatta ya aure ta, saboda kai matsayin da kake mishi, kamar yanda haramun ne ya auri matar dan shi na tsatsan shi, to haka matar dan shi wanda yake na shayarwa bai ya halatta ya aure ta. An gane ku? Matar dan shi kenan ta shayarwa, kai a matsayin dan shi kake, me yasa? Saboda matar shi ta shayar da kai, kamar yanda shi haramun ne ya auri matar ka tunda kai matsayin uba kake mishi, kamar yanda bai ya halatta ya auri matar baban da ya haife shi, kenan kai ma tunda matsayin uba kake mishi ta hanyar shayarwa, in ka saki mace bai ya halatta ka aure ta, bai ya halatta ya aure ta, to haka shi ma wannan dan da matar ka ta shayar da shi matsayin da yake maka, kamar yanda dan da ka haifa da cikin ka haramun ne ka aure matar shi, to dan da matarka ta shayar da shi shi ma matsayin da yake maka, in ya saki mace bai ya halatta ka aure ta. Mun samu kenan 20 waɗanda haramun ne dindindin baya halatta mutum ya aura. Akwai na cikin 21. Na'am. Waɗannan su al-mu'akkat ne, tahrim ne wanda yake mu'akkat. Wato shi ne matar da aka yi li'ani. Idan aka yi li'ani lokacin da ka ma ka ce matarka wannan cikin da ta zo da shi ba naka bane ba, ko ka tuhunce ta da zina, aka ce ina shaida, ka ce ba ka da shaida, aka je gaban alkali ka yi rantsuwa da Allah su hudu, ka shaida da Allah su hudu, ka cike ta biyar da cewa tsinewar Allah ta tabbata a kanka in har ƙarya kake mata, ita ma ta yi rantsuwa hudu ta cike ta biyar da cewa fushin Allah ya tabbata a kanka a kanta in har da gaske kake akan abin da kake jifanta da shi, to wannan in aka yi da ani kuka rabu har abada babu aure tsakaninku. To akwai waɗanda su kuma guda takwas wanda su kuma haramci ne wanda yake abin iyakance ma lokaci. Farko akwai wato ita ce ƴan uwar matarka, kanwar matarka, sawa'an uwa ɗaya uba ɗaya suke ko kuma uba ɗaya suke uwa kowa da tashi, ko kuma uwa ɗaya suke uba kowa da tashi, uba kowa da nashi, kenan wannan haramun kinka ce, amma matukar kana tare da ilguwarta. Idan ka saki wannan ilguwarta, to ya halatta ka je ka aure ta, kana aure da ya, in kun rabu da ya, ya halatta ka je ka aure kanwarta, ka zo ka hada su ne a lokaci guda a matsayin matanka suke, shine haramun. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya haramta haka, ya ce wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad sala. An gane ku? Kenan a nan in kana aure da mace, haramun ne ka auri kanwarta ko yanta, sawa'an uwa ɗaya uba ɗaya suke ko kuma uba ɗaya suke ko kuma uwa ɗaya suke uba kowa da nashi, ka zo ka hada su a lokaci guda a matsayin matanka, wannan baya halatta. Amma in ka saki ɗayar, kenan ta gama idda, to ya halatta ka je ka aure ilguwar tata. Sannan na biyu ita ce amma, ma'ana ilguwar mahaifi. Idan kana aure da mace, haramun ne ka auro ilguwar mahaifinta, kanwar mahaifinta ko yar mahaifinta. Amma in ka riga ka sake ta, to sai ka je ka auro kanwar babanta ko yar babanta. Amma ka hada su a lokaci ɗaya a matsayin matanka, wannan haramun. Kaga shi ma wannan haramci ne kenan abun kayyadewa, matukar kana tare da wannan mata, haramu ne ka aure ɗan uwar mahaifinta. To haka nan ta uku ita ce khala, ɗan uwar uwa kenan. Idan kana aure da mace, haramu ne ka auro kanwar mahaifiyarta ko yar mahaifiyarta, ka hada su a lokaci guda a matsayin matanka, amma in ka rabu da ita kenan ya halatta ka je ka aure. Ta hudu wato shi ne mutumin da yake da mace hudu, kaga ta biyar ai ta zama haramun kinsa, dole sai in ya saki ɗaya daga ciki. Duk mutumin da yake da mace hudu wannan ya kulle kofa, kenan maganar ta biyar sai in ya saki daya. Sannan ta biyar ita ce mace wadda take mazinaciya, duk macen da take mazinaciya to wannan haramun ne mutum ya aure ta sai ta tuba ta koma zuwa ga Allah. In an tabbata wannan mace shashanci aikinta ne, to wannan baya halatta musulmi ya aure ta sai ta tuba. Ta tuba ta kyauta ta tuba ta daina wannan shashanci, sannan a wannan lokaci ya halatta. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya ce azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wa zaniyatu la yankihu illa zanin aw mushrik, sai ce wa hurrima zalika 'alal mu'mini, an haramta ma mu'mini auren mata waɗanda suke mazinata. Kamar yadda mace mazinaciya haramun ne mu'mini ya aure ta, haka namiji wanda yake mazinaci shi ma ba a ɗaukan iya mu'mina kamar miya a bashi, sai ya tuba ya koma zuwa ga Allah. In an tabbata mazinaci ne bai ya halatta a ɗauki iya a bashi. Ta shida, wato ita ce macen da aka mata saki uku, kenan ga shi wanda ya mata saki uku ba ta halatta gare shi sai ta yi wani aure wanda yake na daban. Ta yi aure wanda yake na daban, sun samu saduwa tsakaninta da wancan miji, in ya sake ta sannan take halatta ya dawo ya sake aurenta. Sannan ta bakwai ita ce matar da take ɗauke da harami hajji ko umra, wannan ita ma haramun ne a ɗaura mata aure sai ta gama umrarta ko kuma aikin hajji, shi ma wannan kaga tahrim ne wanda yake mu'akkad. Macen da take ɗauke da harami ba a ɗaura mata aure, shi ma wanda yake ɗauke da harami in namiji ne baya aure, baya aura, kuma ba a shi ba zai aura ma wani ba, kuma shi ma ba zai aura ba. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yankihul muhrim wala yanki, mai harami manzo Allah ya ce baya aure kuma ba zai auras ba. To haka mace in tana ɗauke da harami sawa'an haji ko umra ba a ɗaura mata aure sai ta gama hajin ta ko umrar ta, kaga shi ma wannan haramci ne wanda yake da lokaci kayyadadde. Na takwas ita ce matar da take cikin idda ta wani, duk matar da take cikin idda ta wani ita ma wannan haramu ne. Kamar misali mutum ne ya saki mace, idan ya saki ta tana idda haramu ne a ɗaura mata aure sai ta gama idda. Amma misali kasancewar kai ne ka sake ta, kamar khulu, kaga ai khulu saki ne wanda yake bai babu komai a cikin shi. To in ka saki mace aka zo aka yi khulu, a wannan lokaci in kai ne ba maganar sai ta gama idda, a wannan lokaci kana iya zawwa ka sake biyan sadaki a ɗaura aure. Amma in wani ne ya saki mace tana cikin idda to baya halatta ka aure ta sai ta gama idda. Waɗannan takwas ɗin kenan haramcin su, haramci ne wanda yake kenan yake da lokaci wanda yake kayyadadde. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, duk da cewa a wannan gaba ta bangaren abin da ya shafi agula akwai kauli wanda yake sha shine kaulin Dawud ibn Ali az-Zahiri, wanda malaman zahiriya akan shi suke agula in ba ta karkashin kudarka to suna ganin cewa ya halatta ka aure ta iyar matarka. Amma jumhurin malamai sun tafi akan cewa agula kwata-kwata baya halatta mutum ya aure agula shi. Me yasa? Saboda kasancewar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya ce waraba'ikum allati fi hujurikum, suka ce nan wato wasf ne li bayani sha'anil ghalib fi rabiba, wanda galibi agula takan zo ne, uwarta takan zo ne ita kenan a gidan mijin da ya aure ta shine yake tattalinta. To amma wannan ba yana nihin cewa agula in ba ta balbalinka ba kai kake kula da ita ba cewa ya halatta ka aure ta, kamar yadda shi Dawud ibn Ali az-Zahiri ya tafi akan cewa agula in dai ba a gidanka ba take ba karkashin kularka ba take, in ka saki uwar ya halatta ka aure ta. To haka malaman zahiriya suka tafi akan cewa wannan kaidi ne da Allah ya ce waraba'ikum allati fi hujurikum, da ya ce fi hujurikum suka ce wannan kaidi ne, kenan in ba ta cikin balbalinka cikin kularka to ya halatta suka ce ka aure ta. Shine sun kafa hujja da wani hadisi tare da cewa hadisin hadisi ne sahihi, hadisin da Abdurrazzaq As-Sanani ya fitar da shi a cikin littafin sa Al-Musannaf, haka Ibn Abi Hatim a cikin littafin sa na tafsir, Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta hadisin a cikin littafin sa Irwaul Galil, daga Malik Ibn Aus Ibn Al-Hadathan yake cewa ina da wata mata sai Allah ya mata rasuwa, wannan mata mun aihu da ita, wato sai na ringa samun damuwa da jin ciwo akan rabuwa da wannan mata. Allah ya mata rasuwa amma na samu damuwa. Shine yace falakiya ni Aliyu ibn Abi Talib, wani lokaci Aliyu dan Abi Talib sai ya hadu da ni, faqala sai yace Malik wani me ya same ka naga kana cikin damuwa, sai nace masa mata ta ce Allah ya mata rasuwa, to dan haka kuma na samu damuwa game da rabuwata da ita, mana Allah ya karbi rayuwarta. Aliyu sai yake cewa lahabna laha ibna, tana da diya, nace masa kwarai wahiya bi taif, tana cin kasar Taifa, tana cin birnin Taif. Sai Aliyu ya ce mun kana fi hijrika, tana karkashin kularka, ma'ana ita matar da ka aura ta zo da ita gidanka kana kula da ita, nace masa a'a. Aliyu sai ya ce masa je ka aure ta, sai nace masa fa aina qaulullahi azza wa jalla wa raba'ibukum allati fi hujurikum, to yaya zan yi da fadar Allah da yace wa raba'ibukum allati fi hujurikum? Aliyu sai ya ce min inna halam takun fi hijrik, innama zalika idha kanat fi hijrik, wannan abu la ai ba a cikin balwalinka take ba, ba kai kake kula da ita ba, inda a ce ta kasance a cikin balwalinka to da shine ta haramta gare ka. Wanda hadisin hadisi ne ingantacce, amma an bujuro da kamar yadda al-Imam Az-Zahabi Allah ya ji kansa yake cewa na bujuro da wannan hadisi ga malami na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, sai ya taka burki wannan hadisi ya rikitar da shi, amma a magana mafi rinjaye jumhurin malamai sun tafi akan cewa kwata kwata Abu Labata halatta mutun ya aure ta, matukar ya shiga daki da uwar sawa'an ita matar ta zo da ita gidanka ko ba a gidanka ba take, wannan baya halatta, dan haka wancan kauli malamai ba sa kirgawa da shi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-hadithu as-sadis ba'da as-salatin ya ana Abi Hurairah radiyallahu anhu annahu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. مالا الله يجي كانسا كيف أتا وانا الحديثي نينا دري أكد شدا رواية أبو هريرة الله إكرم سيدا كيشي ومزان الله صلى الله عليه وسلم يجي لا يجمع بين المرأة وعمتها, ba a hada tsakanin mace wato da babaninta. An gane ku? Idan aka ce amma kenan yan uwar uba kenan, yan uwar mahaifi a Hausa ita ce ake kira da babani, wanda da ita da babanka, wanda kenan wadda da ita da babanta kenan uwa ɗaya uba ɗaya suke, ko uba ɗaya uwa kowa da tashi, ko kuma uwa ɗaya uba kowa da nashi, kenan ba a hada su a lokaci guda a karkashin namiji guda a matsayin cewa matan shi suke wannan haramu. Shine yace la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha, ba a hada tsakanin mace wato da babaninta, su zamanto kenan su kishiyanci juna a lokaci guda, wannan baya halatta. Wala bainal mar'ati wa khalatiha, manzon Allah yace ko tsakanin mace wato da innaninta ba a hada su, kenan kana aure da mace baya halatta ka je ka auro ɗan uwar mahaifiyarta, kanwar mahaifiyarta, koyar mahaifiyarta a lokaci daya, a ce gaba ɗayan su matanka ne, wannan kwata kwata baya halatta. Wannan yana nuna mana wato kyawun shari'a ta musulunci, domin shari'a ta musulunci shari'a ce wadda ta zo da duk wani alkhairi, da duk wani abin da zai kawo zaman lafiya ya inganta wato rayuwa ta jama'a, kuma shari'a ce wadda a kullun take famar hada tsakankanin jama'a wato ta hanyar so da kauna a samu haɗin kai. Don haka duk abinda zai kawo rashin zuttuwa da yanke zumunta da gaba da kiyayya to wannan musulunci yana kokarin tushe wannan kofa. Yayin da musulunci ya haramta ma namiji cewa ba laifi yana iya na halatta ya auri sama da mace daya har zuwa mace hudu, ya auri biyu, ya auri daya ko biyu ko uku ko hudu, to musulunci sai ya kayyade cewa in ma mace hudu za ka yi, to akwai matan da baya halatta ka zo ka hada su a lokaci guda su zama matanka. Me yasa? Saboda galibi mata idan suka kai daga biyu zuwa uku zuwa hudu akan samu rashin zuttuwa tsakankaninsu. Akwai abubuwa waɗanda suke gudana na kishi tsakankaninsu, to wanda kasancewar wannan kuma yana kai wato yanke zumunta. Kaga duk a lokacin da ka auri mace ka je ka auro iluwar mahaifinta ko iluwar mahaifiyarta ka hada su a lokaci guda a matsayin matanka, kenan menene zai biyo baya? Rashin zuttuwa da gaba da kiyayya, kenan zumuntar da take tsakankanin su za ta yanke. To illar da ta sanya musulunci ya haramta kana aure da mace ka auro iluwarta kamar yanda Allah ya haramta mana wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, an haramta muku ku hada tsakani ƴan uwan juna guda biyu, mata ne guda biyu, uwar su ɗaya uban su ɗaya, ko kuma uban su ɗaya uwa kowa da tashi, ko kuma uwar su ɗaya uba kowa da nashi, kaga ƴan uwan juna ne, haramun ne ka hada su a lokaci guda, domin in ka hada su ka bujiro su zuwa yankin zumunta. To haka in kana aure da mace ka auro babaninta, ƴar uwar mahaifinta ko ƴan uwar mahaifiyarta kenan innaninta, idan ka hada su a lokaci guda ka bujiro da su zuwa yankin zumunta. Dan haka illa da ta sanya kenan musulunci ya haramta shine domin kada a yanki zumunta. Wannan sai ka sanya shi kenan yana daga cikin abinda wato sunna ce ta ware daga cikin waccan aya gamammiya ta Alkur'ani da Allah ya ce wa uhilla lakum ma wara azalikum, an hadatta muku ma wara azalikum, abinda yake bayan haka kenan, bayan waɗannan mata da Allah ya zano cewa an haramta mana, Ubangiji ta'ala sai ya ce duk waɗanda suke ba su ba to an haramta mu, wannan an halitta mu. To dan haka sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta zo ta nuna cewa in kana aure da mace ba za ka auro babaninta a wannan lokaci su zama matanka, kuma baya halatta ka auro innaninta ƴan uwar mahaifiyarta a lokaci guda su zama matanka. Kenan wannan sunna ita ce ta ware daga cikin gamammiyar gamewar waccan aya da Allah ya ce wa uhilla lakum ma wara azalikum, ko kuma wa ahalla lakum ma wara azalikum. Dan haka kenan wannan hadisi ya takaice yana nuna haramcin hada tsakanin mace da innaninta, ko kuma haramta tsakanin mace da babaninta a lokaci daya wato su zamanto matanka. Illa kasancewar wata jama'a daga cikin Khawarij da ɗan Shi'a da wani malami ana kiran shi Usman al-Batti, wato su suna ganin cewa ya halatta kana aure da mace ka je ka auro ɗan uwar mahaifinta ko ka auro ɗan uwar mahaifiyarta, sai suka kafa hujja wai da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa uhilla lakum ma wara'a zalikum. Malamai suka maida musu martani da wannan hadisi ingantacce da sauran hadisan da suke nuna haramcin haka. Dan haka kenan wannan sabani nasu kwata-kwata ba a kirgawa da shi. Wannan hadisi shine ya ware daga cikin wannan aya, ya nuna cewa hada kenan tsakanin mace da innaninta ko kuma babaninta baya halatta a lokaci guda. To akwai kamar hada tsakanin wato ƴaƴan ammi, shin yanzu wannan na halatta ko baya halatta? Misali wa da kane ne, uwarsu ɗaya ubansu ɗaya, kuma kowa daga cikinsu yana da ɗiya, sai ka auri ɗiyar wa, shin ya halatta ka je ka auri ɗiyar kanin shi? Mutane ne biyu, misali ɗaya sunan shi Muhammad, ɗaya sunan shi Ibrahim, Ibrahim shi ne wa, Muhammad shi ne kane, sai ka je ka auri ɗiyar Ibrahim, sannan sai ka ga ɗiyar Muhammad, wanda shi Muhammad ɗin kanin Ibrahim ne, ka je ka auri ɗiyar shi, shin ya halatta ka hada su a lokaci guda? Ya halatta, an gane ko ƴaƴan anni ya halatta ka je ka auro su. Haka kasancewar misali mata ne guda biyu, kana aure da ɗiyar ya, kaga ɗiyar kanwarta, ya halatta ka je ka auro ɗiyar kanwarta ka hada su a lokaci guda gaba ɗayan su matanka ne. wannan dan haka malamai gaba ɗayan su sun tafi akan haka wannan matsayin shi halaka ne, illa kasancewar wasu daga cikin malamai suna ganin cewa bai ya dacewa. Me yasa? Saboda wasu illa da suka hango na cewa wadancan ai saboda illar da ta sanya aka haramta saboda kada a yanke zumunta. To wannan ma in ka hada su ka yanke zumunta, malamai suka maida musu martani tunda Allah ya ce wa uhilla lakum ma wara'a zalikum, kenan ba ku isa ku haramta dole sai da dalilin da ya haramta. Shi ma hada tsakanin mace da ammakinta, innaninta, wannan babaninta ko innaninta, shari'a ce ta haramta. Inda babu nassi wanda yake na shari'a da shi ma ya halatta mutum ya hada. الحديث السابع بعد الثلاثمائة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. واتو حديثنا دري أكد بكوي رواية عقبة بن عامر الله إقارة مسيدة ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna ahqqa shurudi an tubu bihi, mafi cancantar sharuda wanda ya zama wajibi ku cika da wannan sharadi, manzon Allah yace mastahalantum bihi al-khuruj, wato sharuddan da kuka halatta gaban mace wato saboda shi. Duk wani sharadi, sharadin da yafi cancanta game da cikawa shine sharadin da mutun ya halatta gaban mace saboda shi. Don haka malamai suka ce akwai sharuɗa waɗanda cika su wajibi ne, akwai sharuɗan da kuma cika su ba wajibi ba ne. Sharuɗin da cika shi ya zama wajibi wato shi ne sharuɗin da yana daga cikin abin da aure ya kunsa, an gane ko? Wanda sharuɗi na farko shi ne sharuɗi wanda yake na al-mu'ashara, husnul mu'ashara, kyakkyawan zamantakewa. Sannan wato da ciyarwa da shayarwa da tufatarwa, da cewa ita mace kada suke ta fita daga gida sai da izinin miji, kuma kada ta sake ta sayo wani cikin gida sai da izinin miji, kar ta sake ta yi azumi sai da izinin miji. To waɗannan sharuɗa, wannan sharuɗa ne wanda dole ne mutum ya cika su. Don haka malamai suka ce, an gane ko? Waɗannan sharuɗa kenan, naka ciyar da mace ka shayar da ita ka bata mazauni, waɗannan sharuɗa ne wanda sun zama wajibi kuma dole ne mutum ya cika su. Saboda a sanadiyar waɗannan sharuɗa ne Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya halitta muka gabanta. Sharuɗan da cika su baya zama wajibi tare da cewa kuma aure ya inganta, wato su ne sharuɗa waɗanda sun ci karo da aure. Kamar misali, sharuɗin da idan mutum ya yi sharaɗin cewa za a ɗaura aure amma fa ba zai ciyar da ita ba, to wannan dole ne, wannan maganar ka ce wannan sharaɗi, maganar ka cika shi bai ma taso ba, an gane ko? Alƙali za a faɗa ma dole ne zai tirsasa ka in ma ka ciyar da ita ko kuma a kashe aure. Ko kuma sharaɗin cewa kai ba za ka ba da sadaki ba, idan kai sharaɗin cewa ba za ka ba da sadaki, shi ma wannan sharaɗi ne wanda yake ɓatacce, dole ka zo ka bada sadaki, cika wannan sharadi baya halatta. Ko kuma misali, kama mace sharadin cewa kai sai da dare za ka zo wajenta amma da rana ba za ka zo ba, an gane ku? Kenan a ranar ta kenan, kai da dare kadai za ka zo, da rana ba za ka zo ba, to shi ma wannan sharadi ba a cika shi, saboda yini da dare ne Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya bada, musamman in ma da ban kwana za a yi, dole yini da dare ne. To dan haka duk waɗannan sharuɗa, sharuɗa ne waɗanda suke batattu. Ko da ta maka sharaɗin na yarda ni zan ciyar da kaina, ko kuma ni zan nemi gidan da za mu zauna, ni zan ringa biyan kuɗin haya misali, to wannan tana iya tadawa cika wannan sharaɗi ba wajibi ba ne, dole ne a wargaza wannan sharaɗi. Me yasa? Saboda abu ne wanda Allah ya dora ma miji, shi zai ba mace mazauni, shi zai ba ta ci, shi zai ba ta sha, shi zai ba ta sutura. Dan haka kenan irin waɗannan sharuɗa ba a cikawa da su, domin me yasa? Sun ci karo dangane da wato manufa ta aure, domin shi aure an yi shi ne akan waɗannan abubuwa da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya sharɗanta na haƙuƙuwa wanda ya dora ma miji. to sannan akwai wasu sharuɗa wanda malamai sun yi sabani a cika su ko kuma ba za a cika ba. Kamar misali ka auri mace sai ta maka sharadin cewa kada ka auri wata ita kadai za ta zauna, ko kuma ta maka sharadin cewa kada ka fitar da ita daga garin su, an gane ku, ko ta maka sharadin duk abin da za a yi bulaguro da ita ba ta yi a kullun tana nan. To waɗannan sharuɗa wasu malamai suna ganin cewa in dai ka yarda ka amince dole ne a cika wannan sharuɗa. To amma a magana mafi rinjaye kamar yadda ya gabata a darasin mu na Sunanin Tirmidhi, cika waɗannan sharuɗa ba wajibi bane ba. Me yasa? Saboda sharuɗa ne waɗanda sun ci karo da hukuncin Allah. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa, yana cewa, yake cewa kullu shar'in laysa fi kitabillahi, yake cewa fa huwa batil wa in kana mi ata shar'in aw kama qala, duk sharadin da baya cikin hukuncin Allah ko da ya kai sharadi 100 to sharadi ne wanda yake batilci. Su kuma malaman da suke ganin cewa ana iya cikawa shine suke hadisin da yake cewa almuslimuna ala shurutihim illa shardan harrama halalan aw ahalla haraman, musulmi suna kan sharadin su sai dai sharadin da ya haramta halal ko sharadin da ya halalta haram. To dan haka sai Imam Ahmad suna ganin cewa in dai kuka yi wannan sharadi na cewa ba za ka yi bulaguro da ita ba, ko kuma ba za ka karo mata ilwa, ko kuma ba za ka fitar da ita daga garin su, to dole ne ka cika wannan sharadi in dai ka dau wannan sharadi. To wasu malaman suna ganin cewa in ma ka yi sharadin to ba dole ne ba ka cika, kai halatta ka kare sharadin, wanda ya gabata a cikin darasin mu na Sunanin Tirmidhi wanda Aliyu dan Abi Talib Allah ya kara masa yadda. To wasu daga cikin malamai suke ganin cewa ko da ka yi wannan sharadi kana iya karya shi. A taƙaice kenan wannan hadisi yana nuna mana sharadin da cika shi yafi zama wajibi kenan, sharadi wanda aure ya kunsa na ciyarwa da shayarwa da bata mazauni da yi mata sutura, wanda a sanadiyar haka ne Allah ya halitta maka gabanta, to wannan sharadi shine yafi cancanta ka cika shi. An gane ko? Farko dai sadaki, wannan dole ne ka bada sharadi ne. Sama mata mazauni, wannan sharadi ne. In ka san ba za ka iya sama mata mazauni a farko ma ba za a baka ita ba. Haka ciyarwa da shayarwa, in ka san ba za ka iya ciyar da ita ba a farko ma ba za a baka ita ba, saboda sharadi ne. Ambatawa da ake a wajen daura aure, wannan kara jaddada maka ne a tunatar da kai cewa ciyar da ita da shayar da ita da bata mazauni abubuwa ne, sharadi ne na aure wanda wajibi ne akan ka. Shine kenan annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce mana inna ahqqa shuruti an tufuhi, mafi cancantar sharuɗa wanda za ku cika da shi, manzo Allah yace mastahalaltu bil furu, wato sharuɗin da kuka halalta gaban mace saboda shi. Dan haka kuma anan sai mu gane dukkan wani sharadi a wajen aure wanda ya saba ma shari'a, to wannan baya halalta a cika da shi. Idan mutun yayin sharadin cewa ba zai bada sadaki ba, to ba a cikawa da wannan sharadin. Ko yayin sharadin cewa ba zai ciyar da ita ba, zai shayar da ita ba, wannan sharadi shi ma ba za a cika ba, dole a kada. Je wannan hadisi sai mu tsaya. Al-hadithu thamin ba'da thalathmi'a, ana Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama naha ani shigar wa shigar an yuzawwija ar-rajulu ibnatahu ala an yuzawwijahu ibnatahu wa laysa bainahuma sadaq. Wato daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda, yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani an shigar dangane da wani nau'i na aure wanda tun a jahiliya suke yi, shine ake kiran shi nikahu shigar, wanda lafazin ash-shigar shine ar-rafu, dauki wani abu. Shine yace wa shigar, abinda ake nihi da ash-shigar an yuzawwija ar-rajulu ibnatahu, mutun ya aura ma mutun diyar shi, ala an yuzawwijahu ibnatahu, shi ma wannan mutun ya aura masa diyar sa, walaysa bainahuma sadaqun, ya zaman tu ba maganar sadaki tsakankanin su, kenan a juje. An gane ku? Wannan misali ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana misali da diya, amma bai takaita ba ga diya. Dan haka wasu malamai suna ganin wannan da yace wa shigaru an yuzawwiju ar-rajulu ibnatahu ala an yuzawwijahu ibnatahu wa laysa bainahuma sadaq, suna ganin mudaraji ne, fada ce ta maruwaita ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. tare da cewa riwaya daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda a cikin Sahihu Muslim fada ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Dan haka anan ma malamai suka ce magana wadda take da cicciya da yace washigaru an yuzawija rajulu ibnatahu ala an yuzawijahu ibnatahu wa laysa bainahuma sada, cikon magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan, ba fada yace ba ta Ibn Umar. In ma fada ce ta Ibn Umar, to fada ce wadda take da cicciya domin ta dace da ma'anar kalima ta ashigar. A wajen malaman lugha abinda ake nihi da ashigar wannan shine ma'anar shi, kuma malaman suke cewa marwayci shi yafi kowa sanin abin da ya rawaito. Kenan shine yace abinda ake nihi da ashigar an zawija rajulu ibnatahu, mutum ya aura ma wani kenan diyar shi, ala an zawijahu ibnatahu shi ma wancan mutum ya aura masa diyar shi, walaysa bainahuma sadaq ya zaman tu tsakanin su ba maganar sadaki, kai kar ka bada komai ni kar in bada komai, a juje kenan. To in ma ya kasance diyar ka ce ka bada ga wani shi ma ya baka diyar shi, kai baka bashi ba komai na sadaki shi ma ba zai baka komai na sadaki, ko kuma ka bashi kanwarka shi ma ya baka kanwar shi, ko kuma wanda take karkashin kularka shi ma ka bashi shi ma ya baka, to wannan aure ne wanda yake batacci. Dan haka malamai suka ce annahyu yaqtazil fasad, hani wato yana hukunta bata bace. Dan haka wannan aure kwata-kwata haramu ne, in an yi shi budaddan aure ne dole za a tada shi koda ya ce zai bada sadaki daga baya. Duda cewa an rawaito daga al-Imam Malik shi yana ganin in kafin a shiga daki ne to wannan aure sai a bude shi, amma in bayan an shiga daki to anan dole za a tirsasa mata, a tirsasa mata ya bashi ya bata sadaki wanda yake na tamka. To amma magana mafi rinjaye wanda jumhurin malamai suke kai, kai koda daga baya za a zo a bada sadaki wannan aure ne batacce, dole za a buda shi. Na ka bani in baka akan cewa babu sadaki tsakanin mu, koda daga baya ni zan bada kai zaka bada, wannan aure ne batacce. Amma yanzu misali na aura maka zuwa wani lokaci ni ma sai na gani sai na ce ka aura mu, to wannan ba a kira shi ne ka ku shiga, nan ya kamata mu dakata da fatan abin da muka fada daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.